Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mintoci 31:25:16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkanku da yauranan Asabar 21 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya jaddada buƙatar matsawa Koriya ta Arewa lamba idan ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru ta kuma kwantar da ɗaruruwa a asibitai. Kana matsanancin zafi da ake fuskanta a ƙasar Japan ya yi sanadin mutuwar mutane 30.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya sun fitattaki wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram a jihar Borno.
A yayin da sojojin ne na sama suka fara bama-baman wuta daga sama da cikin daga jirgin kwamfuta, ta ga irin nasarorin da aka samu da kuma ci gaba da aka samu.
Haka kuma za ku ji cewa ƙungiyoyin fafutukar 'yancin bil'adama a Najeriya sun ce jinkirin tafiyar da shari'u a kotuna na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta wajen guna da ayyukansu.
To shine muke kira a tun shugabannin alƙalai a rinka sa ido a kan shari'a, a tabbatar shari'a, duk shari'ar da aka kawo a gama ta da wuri kuma a yi ta akan adalci.
Daga nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin wato ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana jiya Juma'a cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa Koriya ta Arewa lamba muddin ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Pompeo ya gaya wa manema labarai bayan jerin tarurrukan gaggawa jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York cewa
strict enforcement of sanctions is critical to our achieving this goal. Members of the UN Security
Council. Yace aiwatar da sauraron takunkumi wajibi ne ga cimma wannan buri namu. Membobin kwamitin sulhu da za a iya cewa Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya sun amince da aiwatar da takunkumin kan Koriya ta Arewa, muna kuma kyautata zaton za su ci gaba da ba da haɗin kai. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ya ƙara da cewa muddin ba a aiwatar da takunkumin ba, yiwuwar Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya zai dishe. Pompeo ya tattauna gaba da gaba da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Kang Yong-hwa da kuma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasar Japan game da ziyarar da ya kai Koriya ta Arewa a farkon wannan watan, lokacin da ya samu rakiyar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Ƙungiyar Hamas ta bayyana yau Asabar cewa ta cimma matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana. Sai dai yau da safe Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin ƙungiyar Hamas a Gaza bayan da Falasɗinawa suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyaka. Babu rahoton wanda ya jikkata a wannan harin. An sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani sojan Isra'ila, yayin da aka kuma kashe Falasɗinawa huɗu kusa da kan iyakar Gaza. Sojan shi ne jami'in rundunar sojan Isra'ila na farko da aka kashe a yaƙin a Gaza tunda aka fara musayar wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a shekara ta 2014. Isra'ila ta mai da martani tare da kai hare-hare a kan aƙalla matsugunan Hamas 60 a jiya Juma'a. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai da dama. Ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wurare daga Najeriya, kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankalin ƙungiyar Boko Haram. Arabo Sa'idu, babban jami'in gwamnati mai kula da harkokin lafiya a yankin arewacin ƙasar Kamaru, ya ce an fara samun rahoton ɓullar cutar kwalara ne a kan iyakar ƙasar da Najeriya kimanin watanni 2 da suka shige.
Nous avons été notifiés le 18 mai 2018.
Cutar tana ci gaba da bazuwa tunda aka samu mutane hudu dauke da ita a garin Mayo Aluo kan iyakar Najeriya ranar 18 ga watan Mayu. Yace mutane da dama musamman kananan yara suna mutuwa a ciki da wajen asibitai. A watan Mayu hukumar lafiya ta duniya ta buga rahoto cewa an samu barkewar cutar kwalara a jihohin Adamawa, Borno da Yobe tun watan Fabrairu, inda ake kyautar zaton kimanin mutane 1,664 sun kamu da cutar, mutane 31 kuma suka mutu. Mutane da dama suna shiga ƙasar Kamaru daga jihohin Adamawa, Borno da Yobe domin harkokin kasuwanci. Akwai kuma 'yan gudun hijira aƙalla 100,000 a Kamaru da suka ƙaurace wa garuruwan su sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Sama da 90,000 suna sansanin 'yan gudun hijira da ke Minawo. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da tsofaffin 'yan yakin sankurin ƙasar Colombia a matsayin 'yan majalisa. An rantsar da su ne jiya Juma'a ƙarƙashin wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yakin shekaru 50. Aka kuma ba tsohuwar ƙungiyar 'yan tawayen ta FAS kujeru 5 a majalisun wakilai da na dattijai. Jose Manuel Santos, shugaban ƙasar mai barin gado wanda ya jagoranci ƙulla yarjejeniyar, shi ne kuma ya jagoranci rantsar da dukkan sabbin membobin majalisar. Santos ya samu lambar yabo ta Nobel sabili da shiga tsakanin da ya yi da ya kai ga ƙulla yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da ƙungiyar ta 'yan tawayen. Sai dai wannan yarjejeniya ta kawo rarrabuwar kawuna matuƙa tsakanin al'ummar ƙasar. Yarjejeniyar ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 200,000 da kuma ƙauracewa miliyoyi. Ana fuskantar wani irin matsanancin zafi a ƙasar Japan da ya kai ga mutuwar mutane 30 sakamakon yanayin, yayin da aka kai dubbai asibitai a duk faɗin ƙasar. Jami'ai sun shawarci al'ummar ƙasar su riƙa shan ruwa sosai, su kuma zauna a ɗakin da ke da na'urorin sanyaya wuri domin gudun bugun zuciya da matsanancin zafin ke iya haifarwa. Yanayin zafin ya kai maki 40.9 a ma'aunin Celsius da kuma 105 a ma'aunin Fahrenheit a tsakiyar Japan, yayin da a birnin Kyoto aka yi kwana 7 jere ana fuskantar matsanancin zafin da ya kai ma'aunin Celsius 38.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun fitattaki mayakan Boko Haram a jihar Borno. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Wata sanarwa da kakakin helikwatar rundunar sojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya ya aiko mana, ta ce sojojin ƙasa ne suka fafari mayakan na Boko Haram daga yankin Bama, inda nan take jiragen yakin sojin saman samfarin Alpha Jet suka bi su a baya, inda suka ci musu a wajajen ƙauyen Bulagalaye. Lokacin da mayakan na Boko Haram suka hango jiragen yakin, shine suka nemi su gudu, amma nan take jiragen yakin suka bude musu wuta, inda suka yi kace-kace da su. A cewar wani tsohon babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa mai ritaya, da irin wannan ci gaba tabbas za a kawar da mayakan Boko Haram din sannu a hankali.
In ka duba abubuwan da ke faruwa a duniya yau, kullun abin da ake magana shine air power, wato ya zamanto yaki ta sama. Kuma in ka duba tun lokacin da aka fara fafatawa ake dambarwa da su waɗannan 'yan Boko Haram, a yayin da sojojin ne na sama suka fara bama-baman wuta daga sama da cikin daga jirgin kwamfuta, kaga irin nasarorin da aka samu da kuma ci gaba da aka samu. Ina tabbatar maka in aka ci gaba da yi ana kai musu hari ta sama, ba za a samu nasara. Kwalliya za ta biya kuɗin fagilu har ma da turare.
Rundunar sojin saman Najeriya ta ce za ta ci gaba da kai irin wannan farmaki har sai ta ga bayan mayakan na Boko Haram. To, ko anya a irin hakan haƙa ka iya cimma ruwa? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaron Malam Kabiru Adamu.
Irin wannan hare-hare da su rundunar soja ta sama take yana da amfani to amma inda matsalar take in su maharan suka kawo hari ba a samun martani daga wurin rundunar soja da sama babban misali shine wannan hari na baya-baya wanda ake tunanin kungiyar Al-Barnawi ta kai Yobe garin Gilli Gaidam a Yobe kaga an samu kusan awa biyu ana fada tsakanin su wanda suka kawo harin da kuma sojojin da ke nan to amma har aka gama fadin nan ba mu samu labarin cewa rundunar soja sama ta tashi ta kaima su wa'annan wanda aka kaima hari a gaji ba inda an samu haka kagara tana da dama ta nakkata su wanda suka kawo hari din tunda shi a tsari na yaki mallakan sama yana hannun gwamnati a nan mu yadda muke gani a Najeriya ba mu ga haka ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kama sa adawa sai garin so so shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkaje fagen daga ina so ja kamanni karku mai dani mata kama sa adawa sai garin so so shawa cikin dawa filin daga
to a gaida Hassan Maina Kaina Kungiyoyin fafutukar ƴancin bil'adama a Najeriya sun ce jinkirin tafiyar da shari'u a kotuna na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu. Sai dai masana harkokin doka na ganin lokaci yayi da manyan alƙalan ƙasar za su rinka amfani da damar da suke da ita wajen yanke hukuncin shari'u akan kari domin kaucewa yanayin take haƙƙin ɗan adam. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana da wannan rahoto kan wannan batu.
Batun take hakkin bil'adama na cigaba da zama ruwan dare a Najeriya a matakai daban-daban duk wanda karuwar alƙalman kungiyoyin kare hakkin ɗan adam da ake samu a ƙasar sai dai kungiyoyin na kokawa kan irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen bibiyar hakkin masu rauni
wani lokaci mukan yi wannan abin amma ba mu so mu shiga hurumin kotu dan ana magana za a ce ko ka raina kotu ko kuma ka shiga hurumin kotu ko ka raina alƙali yanzu kamar inda nake ga maka akwai mutumin da aka bashi labari ga can makocinsa yana mata fadi ya shiga garin ceto yarinyan yaron ya dauki almakashi ya caccaka masa toyi an je kotu amma yana gani ana masa je kaka dawo shine muke kokarin mu ga mun samu kyakkyawan alaka da mu da alkalai su tabbatar fa mu ba dan kanmu muke ba wani alkalin yana da adalci wani kuma an kaje zai iya bijire maka ko da abin yana kan doran doka da oda to shine muke kira ai tun shugabannin alkalai a rinka sa ido akan shari'a a tabbatar shari'a duk shari'ar da aka kawo a gama ta da wuri kuma a yi ta akan adalci
Alhaji Bello Gadan kai kenan shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Foundation of Nigeria wannan batu dai na ƴancin bil'adama na cikin al'amuran da suka mamaye ajandar taron kungiyar lauyoyi musulmi ta Najeriya da ya gudana a nan Kano kimanin makonni biyu da suka gabata Barista Ibrahim Yakubu Umar tsohon kwamishinan shari'a na jihar Bauchi ne ya ce taron ya zaburar da manyan alƙalai ta wannan fuska
a dokokin Najeriya akwai bangarori guda biyu akwai damammaki na dan adam wanda ba hali kotu ta hukunta gwamnatoci akan su da dai muhimman al'amura ne ga rayuwar dan adam misali dan adam ya ce an ce haƙƙin gwamnati ne a kundin tsarin mulki a ba ma kowane ɗan ƙasa ilimi to amma sai kundin tsarin mulkin waɗannan abubuwan ba za a iya tilasta gwamnati da gwamnoni su ba wa jama'a ba amma sai aka ce akwai kuma damammaki na musamman wanda yake kare ƴancin ɗan adam na rayuwa na motsi to shine muka ce to tunda waɗannan damammaki na maganan to tsaro da shauransu na ci muka ce to ƴan ƙasa a ba su dama in har babu wannan abin su je gaban kotu su shigar da ƙara su nemi juhohinsu da gwamnoninsu su musu wannan abin kada su kuma alƙalai ganin cewa an ce abin nan ba dole ne a yi tilasta a kan shi ba su ma su naɗa hannayensu idan suka leƙa suka ga akwai wata faraga da dama da za a sama ma ɗan ƙasa to a yi ƙoƙari a ce ma jihar ta yi mishi.
Tunda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙetare irin su Amnesty International suka rinka wallafa rahotanni kan zargin jami'an tsaron Najeriya da take haƙƙin bil'adama al'amarin da ya sanya masana dokoki da shari'a a Najeriya ke jan hankalin hukumomi su yi kafa-kafa game da wannan batu
a kokarin jami'an tsaro na kawo saukin al'amarin da kuma dakile matsalolin da ake da su wasu bayin Allah wanda basu ji ba basu gani ba abin yana shafan su suna shiga hali na kakani kai so dole ne hukumomin tsaro su dinga kokarin tantancewa in aka kama mutum ana zargin sa da laifi to ya zamanto an yi masa wato riko na mutunci ba tare da an tozarta shi ko an halar da shi ba har lokacin da shari'a za ta warware yana da hannu a cikin abin da ake zargi ko bai da shi.
Farfesa Mamman Lawan Yusuf Bari kenan shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau ta nasarata, kowa da takara da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi ta za mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa da ƙarshen zamani.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11:16 na safe. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Ali Ngulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Iyanga Taura jihar Jigawa kan tarihin Azbinawa ko Auzunawa na Jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko wata kasar. Da kuma ansar tambayar Musa Suleiman daga Kano kan takaitaccen tarihin birnin New York da kuma dalilin da yasa wani sa'in akan kira shi da sunan Manhattan. To idan masu tambayar na saurare ga kashi na hudu kuma na ƙarshe ina ansar da wakilinmu a Yamai Suleiman Muna Barma ya samo daga masanin tarihi Professor Jibo Hammani da ke Jami'ar Abdul Mumin Diofo ta Yamai. Wanda Silan ya ci gaba da tambayarsa cewa
wato dai a nan Nijar ba idan jihar Agaris akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samu Azunawa?
A hoye ko ina cikin Nijar ai shine matsalar tawaye ne Nijar dan babu jiha cikin Nijar inda baka samu Azunawa suna zamne cikin gonakin su kasar su kuma ka gani yi Abzinawan da ke cikin da ke abunga wajen Agadez ko wajen Azawak sun yi wanda ke Azawak ko yawaye kaga za ka samu yanzu cikin kasar Tawa ko cikin kasar Maradi akwai garuruwa da yawa na buzaye wanda ake sha na buzaye kuma garuruwan su ne kuma kasar su ce kaga abunga akwai sarauta ta Abzinawa Bunkuku ko akwai sarauta ta Abzina Balayara ta Gazar ha akwai sarauta wajen da Koro akwai kuma akwai da yawa waɗanda suka shiga kasar Hausa har sun zama Hausa yanzu kenan Abzinawa waɗanda ke zamne yanzu wanda suke danya da Hausa wasu lokaci har sun zama Hausa ko kuma nan sun zama Burma to sun yi waɗanda ke cikin Agadez yawa Agadez ne Abzinawa su ne yanzu in ka duba yanzu in ka ɗebe Hausawa Abzinawa suka ce su ai su ne kabila zai biyu to ko Burma su yi sawa suna da yawa ne suna cikin manyan kabilun Niger su Abzinawa.
Professor, a ƙarshe abinda masu sauraro ke son sani shine wace irin alaka ke da kai tsakanin Abzinawan Niger da Abzinawan Mali?
Ka san Abzinawa to abun gabi ne, hanya biyu ce daga arewa wanda suka shigo Niger da Mali, akwai wanda suka taho daga arewa kamar daga can wajen Hagar ta Algeria ko wajen Libya suka biyo ko ta Agadez directement wasu suka biyo ta Bilma suka shigo nan kasar Niger. Akwai waɗanda suka fito daga yamma waɗanda suka fito daga su ne Abzaya na farko wanda suka shigo Niger wanda suka fito daga yamma to waɗannan da suka fito daga yamma kenan Mali ko wanda suka fito daga yamma suna da alaka da na Niger. Amma ka san da cewa tarihin Abzinawan Niger Mali shine ka zo kana da ƙarfi ka fidda wanda ka tarda. Ka fidda wanda ka tarda ka dauki wurin shi. Haka ne tarihi ne. In ka duba akwai wasu yanzu suna bakin iyakar Nigeria. Suna cike har su ce da Angile ne suka ce musu su komo Niger mai har sun shiga Nigeria cikinsu to da inda suke arewacin Tabelot wasu su zo su tura su su amshe musu wuri su kuma su tai ko a yaƙi ko kuma su zo in a yaƙi to amma wanda an ka haƙari shi ke barin wuri donk suna Mali ba ne in ce maka ga wanda ya zo da farko amma abun haka yake kenan nan Mali sai dai ka ce nan Mali da na Niger duk iri guda ne.
Akwai wata rawar da Abzuna suka taka a yaƙe-yaƙen da aka yi a can da a irin na sarakuna jarumai?
Awi akwai dewa. Akwai dewa. Wa'yan gutun ba su zan Larabawa na Marok na Murtani su ne sun kafa Marrakesh. Sun taɓa yaƙi har zuwa cikin Espany. Su shiga Espany don su ceto Larabawa. Tun ma ba su zan Larabawa. Na ɗaya wannan shi ne misali na ɗaya. Na biyu in ka duba nan lokacin yaƙin Shehu ɗan Hudiyo wane ne ce Daura? Sarkin Agazin ne. Shi ne ya ce Daura. Lokacin nan da sarakuna wanda suke kama na Ilila da Dogarawa to da na Agadas da lokacin nan duka Abzinawa ne wanda ke mu'amala da Hausa ƙasa Hausa suna jin Hausa amma lokacin nan duka Abzinawa ne kuma sun yi yaƙi sosai kuma ka san abun kumiya ne ga Abzi ne ban ce ba jajace ba ban ce buzu ba ya ga Abzi ne na asali ya yi gudu cikin yaƙi.
Ba sa tsoro?
In ka yi tsoro kumiya ce ai da kumiya aka ce za su ka ce tsoro daji kumiya gida ko to shi ne abin Abzinawa in kana son yaƙi kuma kaga abin da an kai Kawusan ai duka Abzinawa da suka yi yaƙin nan na Kawusan. Da ket sarwa kaɗan su amshe a gari suka abin nan ga Turawa inda taimako bai zo ba taimako an ka aiko shi daga fari an ka aiko taimako daga Dakar an ka aiko taimako daga Sudan wajen ƙasar Mali an ka aiko taimako daga Nigeria Angale na mayaka duk don saboda yaƙin da Abzina suka yi abin nan da ba haka nan ba da sun ce da Kawusa yana turi nan. Ko da yake nan ƙasar nan tamu kamar babu Kawusan sai a ɗauko su kyakkyabutu na a ce a ba su sunan hili ko a ba su sunan wani Abzinawa sun yaƙi sosai.
Yawa Professor Jibamani mun gode.
To sai kuma ansar tambayar Musa Suleiman daga Kano kan abin da yasa akan kira birnin New York Manhattan wani sa'in. To kamar yadda ka ce mun taɓa wannan bayanin a baya kuma gashi. Akwai yankuna ko kuma boroughs biyar da suka haɗu suka zama New York, wato Manhattan da Brooklyn da Queens da The Bronx da kuma Staten Island. To amma Manhattan shi ne yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta headquarter yankin na Manhattan na cikin birnin New York ɗin ne. Hasali ma kafin yankunan biyar su haɗe su zama birnin New York a shekara ta 1898, birnin New York na ƙunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana, kafin shekara ta 1898, birnin New York da Manhattan abu guda ne. Kuma kalmar Manhattan ta samo asali ne daga harshen ƙabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattanian. Wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan Daga cikin yankunan biyar da suka hadu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Jibo Hammani da wakilin Musulle Mumuni Barma da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma mako.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto ka ɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. To sakon mu na farko a yau ya fito daga Rilwani Ibrahim London Uba Adamawa, wanda yake ya fara da sallama ya ce ya kamata gwamnatin jihar Adamawa ta ƙara ɗaukar malaman makaranta musamman makarantun secondary domin ana ci gaba da samun ƙarancin malamai. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna jajanta al'ummar ƙasar Amurka sakamakon haɗarin jirgin kwale-kwale da ya sanadiyar mutuwar mutane tara 'yan gida ɗaya. Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba. Sako daga Alhaji Umaru Fueba Gashuwa. Shi kuma sakonmu na gaba cewa ina kira ga dukkan 'yan takarar shugabancin ƙasar Kamaru ƙarƙashin inuwar jami'in adawar ƙasar da su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin tunkarar shugaba Paul Biya da baya gajiya da mulkin ƙasar. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muddin idan har da gaske gwamnati take da aniyar magance rikicin jihar Filato, to ya zama wajibi mahukunta su ɗauki matakan ba sani ba sabo kan duk wanda yake da hannu a wannan rikici. Sako daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru. Shi kuma sakonmu na ƙarshe a yau shi da sallama ya fara ya ce kisan ma'aikacin CBN rashin jihar Zamfara Kabir Idris Zango da 'yan ta'adda suka yi masa ta hanyar harbi da bindiga a gidansa. Abin tur da Allah wadai ne, fatanmu Allah ya gafarta masa. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana jiya Juma'a cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa Koriya ta Arewa lamba muddin ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Pompeo ya gaya wa manema labarai bayan jerin tarukan gaggawa jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York cewa aiwatar da tsauraran takunkumi wajibi ne ga cimma wannan buri namu. Membobin kwamitin sulhu da za a iya cewa Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya sun amince da aiwatar da takunkumin kan Koriya ta Arewa, kuma muna kyautata zaton za su ci gaba da ba da haɗin kai. Ƙungiyar Hamas ta bayyana cewa an cimma matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana. Sai dai yau da safe Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin ƙungiyar Hamas a Gaza bayan da Falasɗinawa suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyaka. An sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harba aka kashe wani sojan Isra'ila, yayin da aka kuma kashe Falasɗinawa huɗu kusa da kan iyakar Gaza. Sojan shi ne jami'in rundunar sojan Isra'ila na farko da aka kashe a yaƙin na Gaza tun da aka fara musayar wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a shekara ta 2014. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai. Ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wuraren daga Najeriya, kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankula da ƙungiyar Boko Haram ke haddasawa.
To madalla, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdul
da ta gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek da aka fi sani da zanga-zanga, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.